Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Litinin 20 ga watan Maris din shekarar 2017, za mu karkare maganar da muka faro a makon jiya game da ƴaƴan ruku, la'alla wanda ka dauko don ganin damar ka, ko kuma wanda aka baka ka rike saboda wani dalili. A Litinin din da ta wuce, mun ji tattaunawar wakiliyar mu Madina Dauda tare da wasu iyaye, wato Muhammad Awwal da Ruqayya mai riga Aliyu.
To sannan kuma muka ce a wannan mako in Allah ya kawo mu din zamu tattauna da masu ruwa da tsaki game da maganar ƴaƴan ruku. To amma kafin sannan mai jama'a suke cewa game da yadda za a gyara.
Yau da gobe ni fa a iya fahimta ta, matakar kowa ya koshi da tsoron Allah, to wallahi mun waraka da irin waɗannan matsaloli.
Jin tsoron Allah da farko ga masu rukon ƴaƴan ruko gami da hukunci mai tsanani da duk wanda aka kama yana cin zarafi ko rukon sa kainar kashi ga ƴaƴan da yake ruko ne kawai zai taimaka wajen shawo ƙarshen wannan matsala. Da fatar za ku tashi lafiya.
Baya ga wannan amsar ku game da tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter na nan tafi.
Mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa bisa la'akari da yanda ake yi wa ƴaƴan ruko-rukon su kainar kashi, kamar yadda kuka bayyana mana a makon jiya, shin ta yaya kuke ganin ya kamata a bullo wannan lamarin don samun gyara?
Sakon farko daga Adamu Muhammad Kore Maguru yace matukar ana so a daina tsangwamen ƴaƴan ruko, to dole sai an karantar da ilahirin iyaye tsoron Allah. Yau da gobe ni fa a iya fahimta ta, matukar kowa ya koshi da tsoron Allah, to wallahi mun waraka da irin waɗannan matsaloli. A tashi lafiya, nagode.
Sai Naziru Abubakar Sabagusau yace yau da gobe jin tsoron Allah da farko ga masu rukon ƴaƴan ruko gami da hukunci mai tsanani da duk wanda aka kama yana cin zarafi ko rukon sa kainar kashi ga ƴaƴan da yake ruko ne kawai zai taimaka wajen shawo ƙarshen wannan matsala. Da fatar za ku tashi lafiya.
Sai Shamsuddin Unique Boy Makanike Rijau yace salam yau da gobe, ni a gani na wannan matakin magance wannan matsalar yara ta ne a wuyan gwamnati. Kamata yayi ƴan majalisu su ballo da wata doka wadda za ta tanadi yadda za a tafiyar da yara marayu, tare da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin cin zarafi ko take haƙƙin maraya, kuma a sanya musu ido na musamman domin tabbatar da cewa dokar tana aiki yadda ya kamata. Yin haka ita ce mafita. Da fatan Allah ya sa masu wannan mummunan hali na gallazawa maraya su gane, tare da fahimtar yadda addinin musulunci a kullum ke tausayin maraya.
Sai Mansur Almugumel yace gaskiya ta Allah, yau da gobe ƴaƴan ruko suna fuskantar matsin rayuwa a hannun maruƙansu, ganin cewa babu abin da suke yi musu sai bauta. Misali, su ne suke yi wa yaransu wanka, tsarki, wanki da sauran aikin cikin gida ba tare da an basu sun je makaranta ba. Da fatan masu rike yaran da ba nasu ba za su ji tsoron Allah wajen rike su tamkar ƴaƴan cikinsu.
Sai Ahmad Tijjani Kazaure yace iyaye mata da ake ba rukon wasunsu ba su da imani. Wannan gagarumin aiki yana kan malaman addini domin su rika fadakarwa akan hana musgunawa ɗan ruku.
Sai Abba Musa Ayage yace na farko sai gwamnati da masu kuɗi a cikin al'umma sun saka hannu cikin taimakon ƴaƴan ruko don tallafawa rayuwarsu, sannan su waɗanda suke rike sun su ji tsoron Allah.
Sai Mubarak Bala Musawa yace gaskiya ana fuskantar matsaloli da dama, saboda wai dan baka haifi mutum ba, baka iya daukar ɗawainiyarsa. To dai ɗa na kowa ne, idan ka rike na wani, idan ka rike dan wani da kyau, kai ma za a rike naka kamar yadda ka rike na wani da kyau.
Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa yace yau da gobe gyara ɗaya ne kawai mu sani duk abin da kai wa dan wani kai ma za a yi wa naka dan haka mu ji tsoron Allah mu yi musu riko na gaskiya kada mu zalunce su domin su ma ƴaƴa ne Allah sa mu dace duniya da lahira
Sai awal babbace lady yace yau da gobe jama'a mu ji tsoron Allah wajen nuna bambanci ko wariya tsakanin ƴaƴan da ka haifa da waɗanda ba kai ka haifa ba saboda baka san wanda zai share ma hawaye ba a lokacin da tsufa ta zo ƙarfi ya ƙare Allah ka ba mu damin yin adalci a tsakanin ƴaƴanmu da muka haifa da waɗanda ba mu muka haifa ba
Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace a sa'ilin da kake rike da ɗan da ba naka ba ya kamata ka rika jin cewa a ranka tamkar kai ka haife shi ka rika jin cewa kai ma wata rana kana iya mutuwa ka bar naka ƴaƴan ke ma a matsayin ki na macin da aka ajiye miki ƴaƴan marayu ko waɗanda mahaifiyarsu ta bar gida to amana ce aka damƙa miki ya zama dole ki kula da su kamar yadda zaki kula da ƴaƴan da kika haifa kamar yadda ba zaki so ki rabu da mijinki ba ko ki mutu ƴaƴanki ta gayyara ba to ke ma kada ki ta gayyara da rayuwar ƴaƴan da ba naki ba
Sai Zainab Musa mai Adwa tace yau da gobe ikon Allah hakika idan ana son a kawo gyara ya kamata waɗanda suke rike da ƴaƴan riko su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su tana cewa ɗana kowa ne kuma baka san wanda zai maka amfani ba sai Allah Allah ya sa waɗanda aka yi domin su su ji dan su gyara amin ku tashi lafiya
Sai Dauda Garba bin Affa yace salam yau da gobe amma ana wa gani kamata iyayenmu mata su rinka hakuri akan abu da bai kai ya kawo ba sai ki ce wai a sake ni bayan an sake ki daga ƙarshe wata ce za ta shigo wurinki kin mayar da ƴaƴanki ƴan riko koda kuwa maza ne sai a ce da su idan ba su yi surfin abincin wannan ranar ba babu su babu abincin ga nau nake ba jiyau ba
Sai Nafisa A Nasir tace salam yau da gobe duk abin da uba ko uwa suka yi wa ƴaƴansu to ita ma ƴan riko a yi mata ta gefen abinci sutura ilimi da dai sauransu har ma a ce gwamma da aka yi
Sai ABK Abba Ibrahim yace gaskiya yau da gobe wasu kan ba sa rike ɗan riko yadda ya kamata amma abin al'ajabi shine zaka ga Allah ya daga shi ya zama wani abu a duniya su kuma waɗanda suka mar wannan mummunan riko suna nan inda suke shi yazo ya taimaka musu ni na gani da ido na
Sai Ukashi Abdulsalam Koko yace tabbas ƴaƴan riko suna samun musgunawa ne a wasu wurare domin akasarin mutane suna nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu da ƴaƴan da suke riko da fatar zamu ji tsoron Allah mu daina nuna wannan bambancin
Sai Dauda Idris dan karai-karai yace mafita ita ce ya kamata mata iyaye waɗanda suke da ƴaƴan riko to su ji tsoron Allah domin wannan musgunawar zalunci ne da nuna wariya idan mace ta yi adalci ita ma idan ba ta nan Allah zai bata mai kula mata da yaranta
Sai Abdulrazak Muktar yace iyaye su daina bada ƴaƴan su riko sannan a sa doka cewa ba wanda zai ƙara kai yaran su riko duk kuma wanda ba zai iya ciyar da ƴaƴan shi ba to yayi hakuri lokacin da ya isa sai ya mallake su
Sai Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe bata bar komai ba duk ƴaƴan riko ko marayu tsakani da Allah ba tare da nuna musu wani bambanci ba ko musguna musu ba Bayan haka hukumomi su dauki mataki mai tsanani ga masu musguna musu ko cin zarafin su. Ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen musgunawar da wasu ƴaƴan riko suke fuskanta a hannun wasu marasa imani.
Sai Muhammad dan Dattijo yace yau da gobe gaskiyar magana ni a yadda naga wani yaro wanda iyayensa biyu duk sun mutu naga kuma irin bakar wahalar da ya sha. Kai ka ce bawa ne aka sako a kasuwa. Haka kuma duk laifin da aka yi a gidan da yaron yake to babu wanda ya yi face shi. Kai Allah ya kyauta. Ni a irin wannan hali ina gani ya kamata duk wanda zai rike dan riko to hukuma ta shiga cikin al'amarin. Ko da mai unguwa ne, idan aka ce hukuma ta shiga cikin kula da ƴaƴan riko to za a samu saukin muguwar azabtar da su da wasu daga cikin marƙan ke yi.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @sdk yace yau da gobe hakika cire son zuciya shine kawai zai kawo gyara a tsakanin a wajen rike ƴaƴan riko.
Sai daga ƙarshe @mahmud qaura 01 yace ƴan magana na cewa hankali da kaya yafi banci giya, don haka ya kamata a san waɗanda ake baiwa riƙon ƴaƴa domin ba kowa ke da amana ba. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Ta sannun ku fa. Maryam na ji muryar nan taki sai a hankali. Ya dai muran ne
sai dai Maryam bata shafar fesu me yaji ba.
A to ai na ta ga ma Usman Zainab ta aiko da fesu.
Shiru bari zan ce mata wallahi ko kifar fesu me yaji.
Wallahi
ko kuma Maryam ta yi yajin da yin abinci gaba daya.
To haka kamata.
To Allah ya bada lafiya Allah ya kare mu da ita. Sai ne ai sanyi ai zafi da sauransu. Wallahi kam. To yanzu kan sai mu ce mun gode kwarai da sakonnin ku kuma ku ci gaba da aiko kamar yadda Maryam tace sannan kai tsaye fa muna tare da malamai akwai malamin addinin musulunci akwai na addinin krista wato akwai malam Usman Ibrahim Musa daga bangaren addinin musulunci sai kuma pastor Kristo shi ma daga bangaren addinin Krista wato rabaran Murtala Mati sannan kuma akwai Dr. Salisu Bala masanin tarihi ne shi kuma sai barista Aliyu Abdullahi to dukkanin su kowanne da bangaren shi wanda kuma tambayar dai guda ɗaya ce shin yaya maganan ƴaƴan riko suke a duka wannan bangarori a musulunci a Christianity a kuma maganar tarihi da kuma maganar shari'a ta ƙasa to bari mu fara da assalamu alaikum malam malamai barkanku da warhaka dai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkanku da aiki
yawa rabaran barka da warhaka rabaran Murtala yawa kana jin mu rabaran hello yawa rabaran yawa to barka da warhaka rabaran Mati
yawa barka dai
yawa to sai Dr. Salisu barka da warhaka
aiki ya kokari
lafiya lauya ayyuka barista Ali barka dai
To
a cikin ku ban san ko wane ne ba akwai wanda rediyon shi can take kuka a gefe ya dan dan make ta kadan haka Insha Allah zai ji mu sosai yawa yawa to Malam Usman bari mu fara da kai yawa yaya maganar nan take ne a maganar musulunci
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wannan makaranta malam ku wannan makaranta ce fa babba kuke tare dauke da ita kwarai da gaske domin al'umma kwarai suna taruwa da wannan makaranta ta ku mai albarka kwarai da gaske muna fatan Allah ya muku taimako kuma ya jagoranci su Maryam da suke ta bada gudunmawa ana ta fafata Allah shi taimaka kuma
amin amin
insha Allah wato shi musulunci addini ne mai adalci kuma addini ne da kullum yake nunawa a yi adalcin domin ita shari'a ce ta bada dama idan ɗa yana wani gida musamman ko kaddarawa ta faru sai mutum ya rasu sai a bada shi zuwa ga ƴan uwa su rike wannan yaro ko kuma idan rabuwa Allah ya sauke ta faru tsakanin miji da mata to mu wani mijin yana cewa a bashi ƴaƴansa ya rike to wuri rike wannan ita ce wani lokaci in ba a dace da gida ba to sai ka ga an samu matsala a cikin ta kwarai da gaske to amma abinda muke so mu nuna a nan shine abinda addini ya nuna cewa yin adalci idan aka baka rikon da isa Allah yake idlu huwa aqrabu litaqwa to abinda za ku yi ku rika yin adalci domin shine kusa da jin tsoron Allah idan mutum Allah aka baka ƴaƴa amana ce aka baka aka ce ka rike ƴaƴan nan to ya kamata ka rike su hannu biyu bisa ga amanar da aka baka yadda kake kaunar waɗancan ƴaƴa naka da ka haifa to ka kaunaci waɗannan ƴaƴan naka da ƴaƴan da aka baka amana cikin su baka san ma su wa za su ci albarka ba kuma wa za su ci jin kanka ba domin mun gani da yawa zaka ga yaro ne saboda rike shi da aka yi da amana da gaskiya cikin yardar Allah in ya girma ya zama wani abu sai ya mai da waɗannan iyaye da suka rike shi tamkar iyayensa me ya kawo haka wannan adalci ne ya kawo haka sannan yau ko ba ɗanka ba ne ko aiki yake maka a gida shi da iyayensa na da talauci suka kawo shi gidanka don ka ko don ya maka aiki ko shi akwai buƙatar yadda za ka kula da shi ba ka tsananta masa ba za ka irin wannan yaro ya tashi da sanyin safiya ne da tsananin rana ne da zafi yaro yana ta wahala da sauransu to bisa ga koyarwa ta addinin musulunci bari mu koma mu ga wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wata rana akwai wani yaro ba yahudi a yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai aiki a gida ku duba fa ba musulmi ba ne ba yahudi ne ɗan yaro ne na ba yahudi yake gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa hidima yana masa hidima rannan sai ya fara rashin lafiya yana gida a kwance annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi domin ya je ya gaishe shi ashe wannan rashin lafiya da yaron nan yake yi rashin lafiya ce ba ta tashi ba ga mahaifin shi a tsaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye sai dubi yaron nan yaga ba tashi zai yi ba amma yaron nan annabi ya rike shi hannu biyu sai yake ce mishi ya kai wannan yaro ina roƙon na tsefa maka kalma ta kalmar shahada, ta karɓi kalmar shahada kai imani mana. Sai wannan yaro sai ya dubi mahaifinsa, mahaifinsa na kallon shi, shi da kanshi mahaifinsa bai hude, sai yake aɗe Aba Kasim, Ma'abul Kasim, ma'ana sai biyayya ga Abul Kasim ta karɓi wannan kalmar shahada. Domin shi ya san Annabi bai cutar da ɗansa a cikin gida ba, duk da aiki yake masa. Ashe ka ga musulunci yana nuna ko ba musulmi ba ne aka ba ta yi ma aiki ko karshe su sai adalci a gare shi. Adalcin nan kuwa shi ne zai taimaka wannan yaro ya zama na kwarai, kuma sannan duniya da al'umma ke alfahari da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa wato marayu mai kokari rike su bisa ga amana, har yake cewa duk wanda ya rike yaro amana maraya yake daga yatsunsa guda biyu sai ta nuna su ce haka za na da kulul janna, mana ka fada da ka fada za mu mu shiga aljanna. To ya wanda yake da wannan romo aka baka yaro maraya ko kuma aka baka ruku wanda za ka kula da shi don ka samu aljanna, kuma sai zama ana gallaza masa ana tsananta masa. Karshenta in ka tafi tarar da waɗannan iyayen sai ka ga yaro yana da tabo-tabo na ciwo da aka ji masa, wani har an yanka shi a jiki saboda tsanani dan babu iyaye a jiki, ina musulunci ya karantar da haka. Kuma ke za ki so ɗanki a ɗauke shi a kai shi wani gida a cutar da shi, ke ba ba za ki so haka ba, ashe abin da ba za ka so ba kar kuma kar ka so kuma kai ga ɗan wani, kaga wannan akwai adalci a cikinsa. Ina fata ana ganewa.
Mun gode malam Usman sosai saboda lokaci, bari mu koma.
Mun gode kwarai.
Mun gode. Na'am.
Alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Mun koma ga kuma Dr. Salisu Bala maganan tarihi saboda
muna kokarin lalubar Reverend Murtala Mati saboda layin sa yana mana garda. Amma za mu je ga Dr. Salisu Bala. Shin a cikin minti 3 zuwa 4 Dr. Salisu Bala masanin tarihi, ya ruko yake a cikin tarihi ne a cikin al'ummar mu?
To ruko wato a cikin tarihi akwai abu guda biyu da ake lura da su wanda suke jawowa yaro ya zamanto dan ruko a gidan da ba nan ne aka haife shi ba. Na farko dai ko dai a samu mutuwa ta uban yaya, na biyu ko kuma a sabuwar aure, na ukun su ko ba mutuwar aure ba, ba mutuwar uban yaya ba, ana daukan da a kai shi wani wuri don ya koyi wasu abubuwa na tarbiya ko na ilimi ko na zamantakewar wato al'umma. Misali idan ka duba zan dan ari wani abu daga cikin abin da mai gabatarwa ya wuce bai faɗi ba, musamman kalmar agolanci ana kiranta attabanni a cikin larabci. Attabanni,
attabanni.
Eh, to wanda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara rikewa shine Zaidu. Zaidu din nan an koma ana ce mishi Zaidu ibn Muhammad, Zaidu dan Muhammad. Daga gaba aya ta Al-Qur'ani ta sauka karara ta tabbatar da Zaidu ba dan manzon Allah bane, amma dai ya rike shi ne. Ya rike shi kuma kaman dan da ya haifa. Hatta kai ga a cikin sahabbai saboda matsayi da ya samu a cikin harkar wato kusanci da Annabi, ya kai ga shi kadai ne sahabin da aka ambaci sunan shi kurukuru a cikin Al-Qur'ani. Saboda ruko da aka mishi na nagarta. Har sai da iyayensa suka zo suna neman su tafi, aka ce zabi ko manzon Allah ko iyayen shi, ya ce ya zabi manzon Allah.
Sallallahu
alaihi wasallam. Kaga dai kenan. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai shi ruko bayan lokacin da aka haife shi, lokacin da aka je shayar da shi, an dauke shi an kai shi wani wuri can ƙauye inda ya koyi wasu sakafofi wanda babu su a cikin garin Makka. To kaga a tarihi abu uku ke jawowa a samu agola. Ko dai mutuwar uba, ko dai mutuwar aure, ko kuma koyon wasu abubuwa na ilimi da wayewa na harkar rayuwar duniya. To wannan kenan. Sannan yana da kyau kuma wajibi ne ya kasance shi wanda aka ba shi rukun ƴaƴa ya zamanto mai adalci a cikin ƴaƴan, domin za a dauko wani ɗa ne wanda ba naka ba a kawo shi cikin ƴaƴanka. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar mahaifiyar shi ai ya zauna a hannayen kakan shi da babban shi da sauransu. To hatta kai ga ana fifita shi fiye da sauran ƴaƴan ma da aka haifa a cikin gidan. Hatta kai ga ta fuskar kula abinci, tsaron lafiyar shi da sauransu, akwai lokacin da aka tafi da shi wato fatauci. Nan da nan aka sa saboda wasu sun gano ga haske nan na mazanci ya zo, aka ce to maza a dawo da shi gida, saboda idan guda suka ganshi za su nemi su
to. Amma abin da nake so, Malam Dr. Salisu, misali shi ainihin Bahaushe, an san shi dama da rukon da, misali ta wannan bangaren
an san shi da rukon da sosai kuwa. Ai, saboda kaga idan ka duba cikin gidajen Hausawa a kasar Hausa da gandu ake, hikimar yin gandun nan shine idan aka zo wani mutum daga cikin iyaye ya rasu, to ƴaƴan shi sai ga an raba musoron waɗanda suke da karfi a cikin gidan. Ta nan ne aka samu asalin agolanci a kasar Hausa.
To an gama ai da ma abin da muke son mu ji kenan, saboda lokaci kai hakuri sai dan wannan darasin kan, har zamu zo lokacin da zamu tafi bangaren su kansu ƴaƴan riko din zamu sake waiwaye kan insha Allah. Yanzu bari mu je ga Reverend Murtala Mati. Assalamu alaikum Reverend. To kana jin mu ko?
Ina jin ku.
Yawa, to me zaka ce mana, me addinin Krista yace? Amma ina jin radio fa tana amsa kuwa a baya.
A'a, ba radio alau.
Eh, kon Allah. To tana mana amsa kuwa. To ko kuma in ka sa speaker phone irin hands free din nan ka cire, kila zai mana clear. Eh.
To
yawa. To bari mu gani ko line naka zai sake yin kyau. Bari mu je ga barista Aliyu mu ji. Hello barista.
Hello.
Yawa to barista, kai kuma a nan bangaren doka, mai doka ta ce a Najeriya akwai riko, akwai adoption a turance kamar yadda kuke faɗa, akwai foster parenting kamar duk irin wannan abubuwan. Cikin minti biyar zaka iya mana bayani mu ji?
Da to sai mafuwa. Akwai riko a shari'a a dokokin Najeriya. Dan an baka tarihi kaɗan yadda wato dokokin suka fara tun dai kaman 1957 zuwa 58 kaman Najeriya ta samu ƴanci. Akwai wasu jihohi ko in ce wasu yanki, kaga a yankin Lagos, a cikin ana kiranta Lagos Colony ba, akwai lokacin suka yi yunkurin yin doka bisa wato ƴaƴan riko. Abin da dai samu karfi ba har sai bayan an samu ƴancin kai a shekara ta 1995, sannan aka samu wani doka a ɓangaren wato gabashin ƙasar Najeriya. Suka yi wannan doka, haka sonan jihohi suka fara yin dokokin nan, amma mafi akasarinsu daga bangaren wato kudu kudancin Najeriya suke da wannan dokoki. A arewa ba wannan doka until har zuwa sai lokacin shekarar 2003, kuma wannan ma sanadiyar wato zuwan abin da ake kira Child Rights Act, wato dokoki ko ce shari'a ta yara, ta ƴancin yara da aka kafa a Najeriya. Jihohi da dama da yawa, sama da jihohi 20 da wani abu suka sa wannan dokokin a matsayin shari'o'i da ke da ya hau kansu a jihohinsu. To shi ne abin da ya faru at least daga ɓangaren arewa kenan, amma kudu sun daɗe da yawa da can dokoki. Ko ba wani abu bane, da kan an yi yunkurin a mai da shi wato doka ta ƙasa gaba ɗaya, sai aka ga ai riko wannan ya shafi wato yanayin harkar rayuwa na mutanen wannan yanki. Ba zai kasance ɗaya ba da mutanen da suka fito daga ɓangaren kudu da mutanen arewa. Kamar mu 'yan arewa, muna da addini ya shigo cikin yadda ya gaya mana yadda za mu doki riko, kuma yadda algafarta malam ya faɗa mana a baya. To irin wa'annan consideration wato tunane-tunane shi ya sa aka ce a mai da shi yanki, ko kuma ke jiha step by step. To wasu yanki jihohin za ka je ka yi apply ne, za ka nemi izini daga court, wasu ma magistrate court za ka je ka cika form ka ce kana so ka riko wane kaza. Amma a yanzu dai dokar ita ce in kana so ka ɗauko yaro a matsayin riko, za ka nemi family court, kuma a family court nan a high court, wato babban kotu na jiha, za ka je za ka ba da sunansa da sunan matarka. In kuna da aure, za ka kawo ta shaidar aurenka da matarka da kuma me shekarunta, ka cika dai wasu sharuɗa. Daga nan shi alƙali zai ba da izini a je wato gidan to abin da kira social welfare development office yin su bincika ka shin kai mutum ne da kada ke ka iya rikon da sannan shi ma dan a duba a gani shin zai iya fitin in yanayin zaman ka ko in aka duba aka ga cewa ka iya za a kawo report back wato za a dawo da bayani zuwa gaban alkali sannan court za ta duba ta gani eh lalle kai mutum ne wanda zai iya rike wannan dan saboda a kullum wato a doka a shari'a abin da ake duba kamar yadda malam ma ya faɗa adalci amma adalci a kan yaron da za a rike ana son a duba wato overall interest welfare in shi
wato jin daɗin sa
samu kulawa da tarbiyya da lura daga wannan iyayen da suke so su rike saboda a shari'a
Barista ai dole anan za mu barka kai ma haka saboda mu ji ta bakin yau Reverend Mala Reverend kana jin mu
ina jin ku
yawa layi yayi kyau yanzu a takaice baka da isasshen lokaci layi ya ta maka tutsu to amma a cikin minti biyu zuwa uku me addinin Krista yace game da ƴaƴan riko ne
to wannan na shalom ya Sai daga littafin mai tsarki kyauta ce daga gurin Ubangiji. Kuma littafin ya ce ya alheri ne na musamman da Allah yake wa iyaye ibasu. Da yake wasu ba su da dama wasu ba su haihuwa. Wanda ya ba Allah ya bashi ya bashi abu mai kyau ne. Don haka in zai samu ne ya fi kyau ya su zauna su girma a hannun iyayensu. Amma idan wata larura ta kasance inda ko mutuwa ta raga iyayen su ko wani dalili ya zo wanda ya zama dole a kai su hannun wani su zauna to littafin mai tsarki ya ba da ka'idodi da ya kamata a bi wajen ba da riko da yake akwai abin da muke kira education wato a miƙa yaro lokacin miƙa yaro akan yi alkawari cewa iyaye za su kula da tarbiyyar yaron nan tarbiyyar da ji a cikin addini don haka idan shi zama dole za a ba da yaro riko to a tabbata wanda za a ba din Kirista ne cikakke wanda zai iya ba da tarbiyya da ake so ya zama kuma mutum ne amintacce wanda ba zai bambanta yaron da aka ba shi riko da kuma ƴaƴansa ba domin idan an ba da rikon yaro sa'an nan abinda ake wa ƴaƴa a gidan shi ba a yi masa to zai fita daban kuma zai zai zama ba da takewa a gidan ba zai girma ya samu kyakkyawar tarbiyya yadda ya kamata ba don haka wajibi ne zama wanda za a ba rikon yaro yadda ya taimaki yaron kamar yadda zai taimaki rike yaron kamar yadda zai rike ƴaƴansa muna da misalai da dama a cikin littafin da zance wanda aka ba da su riko misali kamar Annabi Sama'ila tun yana shekara biyu da haihuwa kuma haifiyarsa ta ɗauke ta kai wurin Annabi Eli ya rike shi kuma ya masa riko mai kyau har yi girma yi samu tarbiyya yi zama prince daga baya Allah ya kira ya zuwa annabci yi annabcinsa yi shugabanci a Isra'ila ya zama lafiya don haka daurin tarbiyya da ya samu haka ta kasance mun ga a sabon alkawari ma Bulus manzo ya rike Timoti tun yana ɗan ƙarami shi da ya masa kaciya yi ba shi tarbiyya har yi girmantar da shi har a ƙarshe ya zama fasto don haka littafin mai tsarki ya yarda da riko amma ya zama mutumin da za a rike amma mutumin da zai riko ya zama amintacce ne bai kamata a ba mashayi ko kuma mutumin da bai iya tarbiyyantar nasa ƴaƴan ba a ba shi rikon yaro ya kamata a ba amintacce kuma idan mai gida zai karbi rikon yaro ya zama iyalinsa matarsa da ƴaƴansa sun yarda don kada yaron idan mai gidan ba a nan ya kasa sakewa a gidan idan da yarda uwar gidan ne za a rike yaron don kada ya samu mugunawa ta wannan bangaren.
To muna godiya sosai.
Mun gode kwarai lokaci
ba lokaci Reverend Murtalamati. Mun gode kwarai malamai gaba ɗayan ku da kuka samu damar tattauna da mu a yau da gobe. sai mu ce sai wani lokaci kan zamu
sake wallahi Usman ne sun dauko bayani tun bale ma Salisu Bala da yake bayanin tarihin ba
ai kin dole in mun kadan numfasa zamu sake waiwaye wannan darasi amma ta bangaren kila su kansu ƴaƴan da ake rikewa din su ba wace irin gudunmawa ya kamata su bada a gidan misali da makamancin su to da haka kan dole zamu yi sallama a madadin
Maryam Bashir Bugaji
Safinatu Sadiso
Daniel Brown shine wanda ya jagoranci shirin sai kuma injiniyan mu ne wato Rob ni Usman Ahmad Kabara Washington DC a madadin Adili Turu da hada ma Facebook live muke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe masu wasanni ba ta kyale ba dan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba